Manunia.
Matan nan a tsawarar bincike ba mu hana ai bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu
ya fito kiri-kiri waɗannan mata da aka zarge su in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin
wasu mata kenan ke daddale dallan dalilan damkar matan da ake zargi da almundala da daudala da dalar dala Ita kuwa tsohuwar shugabar mata ta ƙasa a tsohuwar jam'iyyar ACN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kuskure ne yin kuɗin gora ga matan Nigeria saboda kawai da an kama wasu daga cikin su da badakala
gaskiya bai kamata a ce an hada mu an yi mana jimilla an yi mana kuɗin gora gabaki ɗaya ba gaskiya da yi daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragamar shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu
su kuwa masana harkokin shari'a a Nigeria cewa suke yadda ake gasar gabzar dukiya a Nigeria ta riga ta zamarwa a kasar matsananciyar matsala
idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujera ya dauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so tsakani da Allah ba mu neman mu Nigeria kima ba mu neman mu Nigeria daraja da mutunci
wadannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku dace wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa zalla shiri na 152 cikin jerin tajiyan manuniyan da kan daddale muku bayanai dalla-dalla daddale dalla-dallan dalilan danne kuɗin ƴan ƙasa a Najeriya kuma ya sa malami a kwalejin ilimi da tarayya da ke Zaria malam Suleiman Lawal Made ya murgino buƙatar magance matsalolin cin hanci a Najeriya jiran da yace ai gwamnatin baya ma dai ita ta sa maganar amala
gaskiyar magana idan kakkali yadda ita gwamnatin da ta gabata ta yi da kuma wadda take yanzu zamu kyautata mu wannan zato cewa zai yi abin da ya kamata yi akan duka jami'an da suka yi ba daidai ba a gargashin gwamnatin shi misali in ka dauki gwamnatin da ta gabata shine ka dauki chief ma na tsohon babban bankin da kuma wasu ministocin shi wanda tun yana kan mulki an ta zarge-zargen shi in ka dauki kamar dan majalisar nan da shi gudaji kazauri honorable ya ta maganganu akan tsohon gwamnan babban banki ya mai fele an ta kira ya dauki matakai akan wasu amma ya toshe kunnuwan shi kuma ya ba ƴan Najeriya kunya rashin irin waɗannan matakan da shi tunugo yake dauka wanda shi bai dauka a baya ba
amma ana cewa kada fa aje a fara ya ban dan kuturu bayan bai fitar da yatsa ba
alhamdulillah muna mishi aiki mu a matsayin mu na ƴan adam kamata ya kyautata wa mutum zato tunda har yayi hubbasa din aiki ma farkon gwamnatin shi akwai abubuwan da an ta kyautata mishi zato ana cewa bai nada ministoci ba bai yi waye ba da wuri in ba kamanta ba duk wannan uzurin an yi so saboda haka shi ma kamata ya ce an bashi uzuri yanzu yayi abin da ya kamata ya yi in gobe kuma bai abin da ya kamata ya yi ba za mu fito mu ce a'a bai yi abin da ya kamata ya yi ba ko kuma ya zama kamar wani gishirin andu ya taso fu kuma ya koma ya kwanta
ita kuwa ƴar rajin kare haƙƙin mata Hajiya Mariya Ibrahim Baba cewa take duk wanda ya dumbuji dukiyar ƙasa kawai a dauki mataki akan shi domin babu wata maganar mace ko namiji kan wannan harƙalla
ba bambanci tsakanin namiji da mace a wurin tafiyar da harkar gwamnati tunda kowannen su sai da ya rantsa da Qur'ani so kowaye namiji ko mace da ke rike da madafun iko a ƙasar nan aka kama shi a hukunta shi kudaden nan kuma a karɓo su a dawo da su to idan ana hukunci wani daga baya taso shi ba zai yi tunanin yin haka ba zai tsorata da fa ana lissafin miliyan ne kin ga yanzu an daga cin trillion an wuce biliyan ma an kai trillion ni yanzu kika shake ne ma ban san ya trillion yake ba amma kuɗi da ake diba kasan nan yanzu ya kai la haula wala quwwata illa kuma an yi shuru sai dai a zo bu a yi surutu a watsar abubuwa duk sun dambare komai ya lalace saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara ya fito kiri-kiri waɗannan mata da aka zarge su a tabbatar an kai su inda ya kamata a bincike su a tabbatar in sun yi waɗannan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin amma middin ba hukunci to fa an gaya muku fa yare iye na na yene wa ƙanƙan mata
sai dai kuma ita tsohuwar kwamishiniyar mata a jihar Kaduna kuma tsohuwar shugabar mata ta tsohuwar jam'iyyar ACN a Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba cewa take kudin goren da ake neman yi wa mata biyo bayan zira zargin zukulkule kudin ƴan ƙasa da aka yi wasu matan ka iya yi wa matan ƙasar nan illa
gaskiya bai kamata a ce an hada mu an yi mana jimilla an yi mana kudin goro gaba ki dai ba a ce kowace mace irin halin ta kenan gaskiya bai daidai ba kuma ba a yi mana adalci ba su waɗannan mata da suka ba kansu kunya domin ba mata suka ba kunya ba kansu suka ba kunya saboda haka ya kamata a hukunta su daidai yadda shari'a tace kamar yadda ake hukunta kowa saboda ko mata ne ko maza ne idan suka yi abin da ba daidai ba to kamata yayi a hukunta su yanda zai zama izina akan sauran mutane kuma kada kamata ai akwai su ma yawancin duk waɗanda ake samu ai mazaje ne ma to saboda haka in su maza sun yi ya zama musu kwalliya ne matan ne ya zama musu ba daidai ba ba wai nace a'a abin da matan suka yi daidai ba amma bai kamata a ce ana kallon mu da irin wannan fuskar ba kowa da akwai irin halayenta akwai daga inda ta fito da kuma irin gudunmuwar da take bayarwa akwai mata da yawa waɗanda aka ba su ragama shugabanci kuma suka yi abin da ya kamata kuma har aka yaba musu a cikin Najeriya ko kuma ma a wajen Najeriya din shi yasa muke fatan cewa duk wani wanda za a ba muƙami a duba a ga su wane irin mutane ne ya kamata a ba irin wannan muƙami suna da rukun amana wata gudunmuwa suka ba ƙasa ko wata gudunmuwa suka ba jama'a tun daga kan gidajen su har kananan hukumomin su har matsayin jahohin su kafin ma a zo ga gwamnatin tarayya ai duk abin da ya kamata a yi bincike kenan kar a ce na san wance ko a'a wance tana tare da wani ko tana tare da wance shi yasa aka bata muƙami a'a daga yanzu a dinga dubawa a tantance amma wannan muna fata ba zai sa a hana mata nasu kasan na bada gudunmuwa a cikin al'umma ba kuma kada ka manta wannan fa yarinya ce saboda haka su ma kansu matasa suna cewa a basu to gashi yanzu an basu amma kuma gashi irin abubuwan da suke saboda haka su ma ya kamata a ce ya zama musu darasi
wannan kuma ana zuwa ne a daren lokacin da ita shugabar kungiyar mata zalla Hajiya Saratu Sa'a Musawa ke cewa karancin mata cikin gwamnati ne fa yasa ake yawan zira musu zaren zargin walawala
to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba makaman ake zargin su kullun a ce mata kaza mata sun yi kaza mata sun yi kaza matan nan a tsaurar rabin cike ba mu hana a yi bincike ba amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu amma muna son gwamnati ta ƙara sa ido ta ƙara bincike kuma muna kira ga gwamnati da roƙon gwamnati waɗanda wasu ke wahala ga hidimar siyasa hau ba da su ake yi ba wasu waɗanda ke kwance su ake ɗaukowa ana ba saboda haka a ƙara yawan mata a ƙara jawo matan da suka yi wahala suke tare da al'umma a ƙara jawo su a ɗora su kan makamai to su ne muke tunanin za su ji tausan al'umma kuma duk abin da aka sa su su yi in aka samu yawaitan matan to za a iya hidda baragur ba a cikin mu insha Allah
shi kuwa masani karkokin shari'a kuma mai sharhi a kafafen labaru Barsa mai nasar Kogo Umar Dagewa ya cewa akwai buƙatar ci gaba da buga bincike don kwakulo duk wata kwama talar da ke jefa Najeriya cikin wahala
dole ne yanzu na Najeriya za mu bude ido mu gani a hanzarta yi mata hukuncin da ya kamata mai yiwa kuma ba ita kawai ba sauran ministocin akwai waɗanda su ma suke da ɗanyen kashi irin waɗannan da ministoci da shugabannin madafar da duk wani wanda yake za a naɗa shi mukami musamman ma waɗanda suke ƙarƙashin sashe na 174 da 153 da 214 zuwa 218 ya kamata lalle a tashi ai kokarin tsaftace Najeriya idan ya zama na ya zama al'ada ce kawai kowa ya kujira ya dauka ganima ce ya fito da zandame mai wuka ya yanke abin da yake so to gaskiya tsakani da Allah ba mu neman mu Najeriya kima ba mu neman mu Najeriya daraja da mutunci ba musamman ma a yanzu lokacin da Najeriya kungagokon baya mutane suna samun wahala na su iya cin abinci suna samun wahala na su iya yin walwala suna samun wahala na su iya neman ilimi ko lafiya ko wasu abubuwa to dole ne a talalauta arzikin da muke da shi a ƙasa domin a yi mu jama'a hidima
duka iyaka batutuwan zamu iya bada muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kamar yadda muka lissafa musu filla filla domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1232 ne su yi sallamar sakin kudirin da su ne dama suke ta yi wa talaka talala kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman da maman manuniya Madina Daud dan da kan yi daudalar dawo da muryoyi kala kala ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sukun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
Thank you.